بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا درن ثلاثة نيوان دي درن بقوي ga ainihin wato watan Jumada sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 9 ga watan June shekara ta 2008. Wannan shine kasar na 14 daga cikin jeren giyan karatun littafin al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah ya gafarta mishi, a inda taken karatun in ba manta ba shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Jama'a, muna cikin kitabul imani, a inda mun shiga babi na 15 hadisi na 25 sai lokaci ya kure mana, haka zamu dauko ainihin akan wannan hadisi da ayar insha Allah. A inda Imam al-Bukhari yace, babun fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum, yace babin da ke bayani akan cewa idan kafirai suka tuba suka ainihin tsaida sallah suka bayar da zakka, to sai ku ainihin rabu da su. Wannan babu yana tabbatar mana da cewa lallai faɗin tuba, faɗin kalmar shahada, kalma ce ta imani, ba kuma za ta tabbata ba har sai an yi aikin da yake shine lazimi kuma shine sharadi na ingancin wannan imani. Shine ainihin abubuwan da za su biyo baya na al'amarin da ya shafi sallah, zakka, azumi da makamantansu. Allah madaukakin sarki cewa idan suka tuba sai suka tsaida sallah suka bada zakatu sai ku kyale suka ku yake su kafirai. Ma'ana kenan in suka tuba ba su yi ayyukan musulunci ba, har yanzu ba ainihin musulmi bane. Dan haka zamu zo mu ji wasu bayanai dangane da waɗanda za su zama sun musulunta ne da fatar baki kawai dan su tsare jikin su da dukiyar su, amma musuluncin ba da gaske bane. Dan haka jama'ar musulmi, musulunci ba zai yiwu ba sai da aiki. Daga cikin ayyukan sallah, azumi, zakka da makamantansu. Na fatar mun gane. To kamar yadda Imam al-Bukhari yake a tsari na malaman farko shine hujja da al-Qur'ani da sunna. Sai kuma yace, qala haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi qala haddathana Abu Rawh al-Harami ibn Umara qala haddathana Shu'ba an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi yuhaddithu an ibn Umara anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. wannan hadisi a karatun da ya gabata mun yi bayanai masu tsawo akai kadai. Abinda muke so ku gane jama'a shine wannan kalma da manzo Allah yake an umarce shi ya yaki mutanen da ake nufi anan su ne kafirai. To amma yakin ba yakar su ake kai tsaye ba har sai an yi musu da'awa tukuna. Dan haka jama'a, musulunci ba addini ne na ƴan iska ko ƴan ta'adda ko ƴan amore ko aje kawai a samu mutane a hausu da kisa. Wannan ba addinin musulunci bane jama'a. Waɗanda aka sani da wannan ɗabi'ar su ne Yahudawa da Kiristoci. Yahudawa da Kiristoci su ne kawai za su zo su afka su hau kashe mutane. Amma addinin musulunci, daraja ka ike so ka yi. yanzu ka zo ka shiga addinin musulunci sai kaga ka hada sahu da wanda ya zo da musuluncin a wurin ibada. Ina fatar mun gane. Addinin musulunci abin da yake kenan. Yahudanci kuwa na ganin cewa ma wai ai addinin ma ba zai yiwu ba, Allah ya karba, sai daga jinin Bani Isra'ila. Kiristoci ku gani suke ma ai su saka ka addinin kiristancin ma sun girmama ka, sai suka ce a barka ka zama free thinker, ka zama tunanin banza ne, sai dai zina, sai shaye-shaye, sai tara kuɗi. Dan haka za ku ga mafi yawancin ƴan bokon duniya tunaninsu baya wuce ainihin abin da ya shafi mata, kuɗi, jin daɗi da makamantansu. Sai ai kokari a zare musu ruhi da tunanin addini. Sai nan da kanta yau shekara ɗaya da ta wuce ta fitar da wani rahoto tana cewa kashi 90% lokutan Amerikawa da suke tunani, to tunanin mata suke yi. Kashi 90 na tunanin da ba Amerika yake kawai tunani yake na algharizal jinsiya, ita tana tunanin samari, su kuma suna tunanin mata. to abinda suke so kenan, kuma wannan zai iya yiwa a dukkan mujtama inda aka buɗe mata suke yawo babu hijabi babu niqabi, fuska a waje, goshe a waje, komai nasa a waje, to ana karkato da tunanin kowa kenan ya dawo akan kawai son zina, son mata. Ina fata an gane. Dan haka cewa wai da ƴan boko suke ai an ce tsoron Allah a zuciyake, dan haka ko kai cudani da mata ba anan take ba, wallahi ƙarya kuke a aikace, mun ga haka ta tabbata ƙarya ne. Mafi yawancin mutanen da suke cudani da mata, jama'a, irin wannan cudanin mafi yawancin su mazinata ne hakikatan. Dan haka duk abin da ya shafi abin da zai kare tsakanin su da waɗannan mata ba sa so, su suke a bar su su ta cudani da su. Su kuma matan sun zama shashashai, a ɗibi waɗannan a lalata su, sai a watsar da su, sai wasu su sake tasowa, sai waɗannan mazan sai su ci gaba da yaudarar su haka, amma wai sai su ga cewa wai girma masu ake yi. Dukkan matar da aka buɗe ƙofar cewa wai ta je tai cuɗani da maza a ina, a kasuwa ta je tai cuɗani da maza a ina, a banki ta je tai cuɗani da maza a ina, a makarantu ta je tai cuɗani da maza a ina, a kan titi a ina, ko a ina ya zama cuɗani da maza, an wulakanta wannan jinsin na mata, ba a girma masu ba. Ba abin da ya fi dacewa ga ƴa mace sai fatawar sayyidatu nisa'i ahlil janna, as-sayyida Fatima az-Zahra, ta samu fatawa daga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yace ma ahza lil mar'a, ce Allah tara rijal wala yaraha ar-rijal kadhalika. Abin da yafi dacewa ga ƴa mace kada ta ga maza, kada maza su ganta. Amma yanzu wai har bouncing take, in ta je samari wannan ya jefa ta, ta fada kan wannan da kirji, wannan ya je huta ta fado kan wannan, bayan shekara biyar sai su canza sim card, sun daina karban wayarta, sun san ta tashi aiki. Idan kanwarta ta zo wannan jami'ar uwa ɗaya uba ɗaya, ita za su ci gaba da nema, a nemi kanwa, a nemi ya, a nemi kanwa, a nemi uwa kuma, a nemi kanwar uwa, a nemi yar uwa, sun mai da ku aladai. Amma ya zama ba kwa jin maganganun da mu masu nasiha da wa'azi muke gaya muku, sai in ta ɓaci kuma, sannan sai a je a samo hijabin aro, a ce ana neman gidan malam, ana neman fatawa, ana neman kaza, saboda shi malam ba yi da aikin yi. Sadda ake muku wa'azi, ku daina yadda mazaje na yaudarar ku, ku rinka sa hijabi, ku sa niqabi, ku lulluɓa jikinku. Allah cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, mata ku zauna a ɗakinku banda fita irin ta maguzawan farko, ku tsaye da sallah, ku ba da zakka, ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah, wannan shine alheri gare ku. Amma aka ce wai mata su fita, maza ma su fita, dan haka gari a waye shikenan, sai a ce maza mazan gidan sun fita aiki, matan gidan sun fita aiki, an bar gidan gawa, an bar gidan ga ƴan reno. To ma'ana kenan yanzu mustaqbal kenan, nan gaba babu future, babu al'umma ta gaba, nan gaba ba a yi tarbiyyar ta ba kenan. Tashi suke kawai, in yaro ya dawo duk abin da ya ga dama yayi a gidan. Shi yasa akwai aiki jama'a, dole ne a sake tunani, a sake tsari. Amma kowa yanzu an lalata tunanin shi tsakanin kuɗi da mata da mulki. Ka duba, kuɗi mata mulki kawai, kuɗi mata mulki. Yanzu cikinmu nan ana ɗaukan wani, aka ce gobe shi ne kanto mai riƙon ƙwarya na wuri kaza. To in ya ganganci ya zo wurin karatun nan, mun shiga uku, domin wajen mutum 10,000 ne za su zo wurin karatun, ba kwa karatun suka zo ji ba. Shi suka zo, Allah Allah suke su matso kusa da shi, suna girgiza kai, wai ya gane cewa wai suna jin daɗin karatun ƙarya ne. Ana sanarwa cewa an sauke shi, gobe ba wanda zai biyo shi wurin karatun. Ku rinƙa auna da kyau ku gani. Mulki, kuɗi, mata. Saboda haka musulmi, ku yi taka tsantsan game da waɗannan abubuwa. Addini shi ne mafi tsananin darajar abin da ɗan adam ya mallaka. Karka sake alalata addininka, karka sake alalata miki addini. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To wannan hadisin abin da yake nuna jama'a, sai an haɗa shi da waɗansu hadisai za a fahimce shi, shine da farko tukuna a yi da'awa ga waɗannan kafirai, a nuna musu addinin musulunci. Ya jama'ar musulmi, babu wani natsatsen kafiri da yake cikin hayyacin shi da za a bayyana mishi mahasinul islam ya ki karɓe. Musulunci bai sha wahala da mutane wajen karɓan shi ba. in aka je ana bayyana mutane hasken addinin musulunci nan da nan sai ku ga suna karbe. Amma abin da yake faruwa jama'a, in aka samu jahilan musulmi sun gabaci fagen gabatar da musulunci, to waɗanda suka san addinin suka zo sai sun sha wahala. Na fata an gane. Ku duba yadda jahilai da miyagu suka gabatu a ƙasar nan, waɗanda suka rinka wulakanta maguzawa. Yanzu ƙasar Zazzau kewaye take da maguzawa, ƙasar Katsina kewaye take da maguzawa, ƙasar Kano kewaye take da maguzawa. Tambayar da za ka yi, ina waɗannan maguzawan a lokacin jihadin ɗan Fodiyo shekara 200? Kakanninsu suna nan. To yaya aka yi ba su musulunta ba? Menene ya faru? Na fatar an gane. Babu shakka ana buƙatar kyautata wa mutane, sa'annan sai a je a gabatar musu da addini, a nuna musu mahasinuddin. Musulmi, kuna da halin da za ku yi da'awa, duk irin matakan da'awa da ake so yanzu. Da'awa a fagen asibitoci, da'awa a fagen harkar noma, da'awa a fagen tarbiyyar ƴaƴa, da'awa a kowane fage. Musulmi, kuna buƙatar ku fito da kuɗi ne kawai. Ba wai sai mutum ya fito takarar gwamna ko takarar shugaban ƙasa sannan ne za a tara mishi kuɗi ba jama'a. Shi yasa ku ga al'amarinmu ya ƙi gyaruwa. Yanzu dashi mun fito fagen da'awa ne fa nan. Takara muka fito fa za mu yi wa Allah aiki ko? Amma yanzu mutum nawa ne zai kawo mana miliyan 100? Dan an san cewa wannan aikin babu ranar da za mu sa hannu a fitar da kwangila ta miliyan kaza. Dan haka ba wanda zai kawo. Ashe yanzu kai da ka tsaya takarar ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa, kuɗin da suke kawo maka ba suna kawo maka taimako ba ne. Suna kawo maka ne don me? Don in wata buƙata ta taso su yi marmaza su zo ka mayar musu. Yanzu dai gashi addini muka fito muka ce za mu yi jama'a. Yanzu jama'a duk sun ɗago larurorinsu. Kuturu sai ya zo gidan malam, ai makaho sai ya zo, wannan budurwa sai ta zo, wannan saurayi ya zo, wannan ya karye, wannan ta gudo, wannan sun yi damba da mijinta. To yanzu malam kuma gidan shi ɗaki ɗaya da rabi ne, to yaya ya iya? Ina fata an gane. Ashe yanzu ba kenan ana buƙatar irin abin da ɗan Fodiyo ya ba malaman musulunci, a gina musu manya-manyan gidaje wadda zai accommodating jama'a da matsalolin jama'a? To amma yanzu ka duba a cikin society, babu waɗanda a cikin al'umma, babu waɗanda suka fi kowa talauci irin malamai masu da'awa. Amma su ma fa sun fito takarar yi wa Allah aiki ne, amma me yasa aka kawo musu taimako? Saboda an san wannan aikin baya fitar da sakamako na kuɗi. Amma yau ka fito a jam'iyya mai ci ka ce za ka yi takarar ciyaman ka gani, za ka ga ana ta ɗibo taimako ana kawo maka. To da in ka ci sai ka zama muskili, ka ce kada wanda ya zo gidanka, kada wanda ya zo ofis ɗinka, aiki kawai za a yi wa jama'a. Sai ka ga ana cewa tsinanne ne, la'ananne ne, Allah ya isa. Haka ne. Shi yasa ƙasar ko ga ta gagara gyaruwa. Don haka abu na farko jama'a, ku kyautata wa al'umma, sannan ku kira su zuwa ga addini. To a lokacin in kuka kyautata musu kuka kira su zuwa ga addini suka yi, to a nan ne sai a zo akan umirtu an uqatilan nasa, an umarce ni in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah, har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah, kuma sai sun shaida muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna kenan aka zo za a yi bayani game da sanin Allah, saboda su san Allah sannan su shaida. Domin ba za ka iya shaida abin da baka sani ba. Duk mutumin da ya ce ya shaida kuma an jima kuka ga yana hada da shirka bai shaida ba, faɗe kawai yayi. Don haka shaida ake nema. Ina fata an gane. Sannan sai yake cewa wa yuqimus salata, sa'annan su tsaida sallah, wa yu'tu zakata, su bayar da zakka. Tsayar da sallah mun yi bayanai a baya jama'a, yin sallah akan lokaci, yin ta a cikin jama'a, yin sallah a yadda Allah madaukakin sarki ya aiko fiyayyen halitta da ita sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayar da zakka jama'a, zakka ga wanda ta wajaba, ga abin da ta wajaba, sadda ta wajaba, suwa ya wajaba a ba, dole ne a rinka yin waɗannan jama'a. Yanzu zakka yanzu ta zama favor, yanzu zakka ta zama muƙami. Sai in kaga dama ka ba wanda kaga dama, yadda kaga dama, sanda kaga dama. Ina fata an gane. Wannan ba shi ne tsarin zakka ba. zakka a musulunci jama'a committee ne ake kafawa, a sa mata commissioner, shi kuma yana da ma'aikata, sai su rinka bi gidajen masu wadata da masu noma da masu dukiya, sai su zo a aje musu kujera, sai a fito da kuɗin gaba ɗaya daka da waje kenan. Idan ba haka ba, in a banki ne sai ka karɓo ainihin account report, bank report ɗinka, menene bayani akan ainihin kuɗinka, statement abin nan na account, duk bayanan da ke ɗauke da nawa ne ya shiga daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza, duk sai a kididdige gaba ɗaya, sai shi sai ya buga sai ya ce to shikenan zakkarka kaza ce, don haka ga ta nan mun ɗiba, Allah ya yi albarka ga sauran. In ba haka ba, ka ɗiba ka biyo shi har gidan shi, ya zo ya cire maka zakkar, sannan ka koma da ragowar. Amma yanzu kawai sai mutum ya ɗauko naira 10,000 sai ya baka, sai ka ci a karamar Allah, a to ayo ma ayo alhaji wani addu'a, ai ta yin addu'a a cikin nawa ya bada nawa, ba ku sani ba, kuma tsuma kuke yi, tare da cewa haƙƙinku ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya farlanta, in dai shi musulmi ne, wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi na imani. Da haka kuwa ga talauci ya buge mu jama'a, mun fi kowa wadata, mun fi kowa ainihin wahala kuma a duniya. Ƙasashen musulmi jama'a sun fi kowa wadata, sun fi kowa arziki, sun fi kowa ni'ima, amma a ƙasashensu bara take bayyana. Kamar yadda kimiyya da fasaha yau take haɓaka a ƙasar China, duk wata fasahar duniya yau daga America ko ina ne ta yi, to China ko sai ta kwaikwayi wannan ta yi ko? To mu kuma yau almajiranci da bara da tumasanci suke haɓaka, shi ne statistic ɗin a kanmu. In aka ce menene ci gaban baƙar fata a Najeriya, sai a ce almajiranci da bara da tumasanci da child trafficking da sauransu. Gari ya waye gobe in Asabar ce, ka tafi kofar gidan dan majalisa angoku ka gani mutum nawa zaka gani sun zauna, sun zo tumasanci da malaman da masu wa'azin da maroka da karuwai da bambadawa da kowa, sun zo sun taru. Sannan gefe guda kuma ga sarkin kutare shi ma da jama'a shi, ga sarkin makafi shi ma can, can kuma ga guragu su ma sun zo, duk wurin wasu ka zo sun zo wurin honorable. Don haka dole yanzu honorable yanzu sun gane suna yin wata kofa ta bayan gida, dole sai a yi wata kofa ta bayan gida. In aka ce jama'a sun taru shikenan, sai waya dan a taba sai ya zo akwai kofa a layi na biyu, sai ya fita sai ya je sai ya hau sai ya tafi wani gidan sai ya je can ya zauna ya huta. Nan kuma jama'a sun taru sun gaji, sai wajen magariba kuma sai a ce ai shikenan, ai ya wulakanta jama'a, ya kira ku ne, ya kira ku ba, ina fatar an gane. To mu yau wannan ne yake haɓaka. Amma a ƙasar China fa, yanzu duk garin da ka shiga a Najeriya sai ka ga Chinese, me suka zo yi, sun zo kawo ko tallata ko aikin wata fasaha ta su ne, fasaha ce take ta haɓaka a ƙasar su. Yanzu duk waɗannan na'urori da muke amfani da su tsakanin China ne da India suke yi, duk na'urorin nan da muke amfani da su na wa'azi gaba ɗaya, tun daga kasar har radio har komai da kake ji har wutar har komai, duk China ne ko India suke yi. To yayin da wannan abin yake haɓaka mu kuma fa, mu kuma sai allazi wahidin ko dan kanzo ko dan dagwadago ko kuma kaga layi guda 40 guda ɗaya ya iya wata waka mai daɗi, maulata sidi maulata balarabe, wannan gida da albarka yake, su kuma sun iya cafewa, mu kuma development ɗin mu kenan, ci gaban mu kenan. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. Don haka jama'a, a yi kokarin a raya jama'a, a raya jama'a. Matasa ku tashi ku yi aiki, matasa ku daina tunanin alhaji wane, yallaɓai wane, mai daraja wane, honorable wane, ya dawo ya taimake ni ya bani jali. A'a, ka dubi theory Sayyidina Ali. Sayyidina Ali aure yayi da kanshi, ya yi wa kanshi auren. To walima ya nemi taimako mana, shuci ya rinka zuwa yana yowa, ciyawa yake yowa da yamma, sai zo ya siyar, in ya siyar, in kuɗi suka taru sai ya sayi raƙumi, ya sai zabjejjen raƙumi mai wadataccen tozo ya aje, ya ce ɗaya ma bai isa ba, don walima Fatimatu Zahara, duk matan Hausawa suke Allah ya kai su aljanna su ɗauki garar Fatima. To ai abin ba na wasa bane, bai kamata a yi ƙaramar walima ba. Raƙumi guda Aliyu ya siya, amma ciyawa ike za fa mu samu hadisin anan nan ne, mana kanun hadisin ne kawai, samfoti nake mana na hadisin, za mu samu hadisin anan cikakken shi. Sayyidina Ali ya tara kuɗin ya sai ainihin raƙumi,
ya tafi zai ci gaba da ciyawa dan ya siyo ainihin raƙumi na gaba sai dawo da la'asar lokacin Hamza ya sha giya lokacin ba a haramta giya ba Hamza ya sha giya yayi tatil sai ya daga ainihin takobi sai sabce tozan raƙumin nan Sayyidina Ali ya dawo da shuci akan shi sai zo ya ga wani yanayi wani kuma mai tada hankali ma'ana kenan yanzu an rusa harkar an sai ɗaya za a sai na biyu sai je ga manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawo sai samu Hamza ya sha giya ido yayi tulu-tulu ya riga ya bugu da ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da kai da Ali duk ba bayin ubana bane sai manzon Allah ya rike hannun Ali sai suka yi baya to yanzu Hamza zai baro ta goma a barburin ash-shahid da nake so in ga mana na hadisin shine sayyidina Ali ya zama self reliant ya tsayi da kafaf bai zauna cewa to manzon Allah a taimaka mini to shikenan za a tafi wurin yaya a huntuwa za a tafi wurin wanta a bakori a za a tafi wurin wani a madobi duka fitin dangi ka je ka yi aiki wato girman kai in ya shige ka shine zaka shiga bala'i jama'an ba haka ba Allah ya albarkaci mutane akwai abubuwa da yawa waɗanda zaka yi ka tsayi da kanka a lokacin da kai gugurmaya ka tsayu da kanka a lokacin zaka ji manyan gari suna neman ka suna cewa sun mai da kai me sun mai da kai ƴaƴansu mai martabawa ne ya kira ka yace to kai ka zo kai yanzu namu ne kai na fada ne alhajiwa ne ya kira ka yace to ka san da ni da babanka rana ɗaya aka shamu amma lokacin da kake wahalar karatun lokacin da kake wahalar kwadagon lokacin da kake wahalar kasuwancin duk waɗannan ba su san ka ba amma san da suka ga ka zama wani abu sai su marmaza su mai da kai nasu to kayi kokari ka tsayu da kanka jama'a ku rinka dubiyar da rayuwar sahabbai take Abdurrahman ibn Auf da ya iso Madina tarihin da muka yi ranar akan su Ubadah ibn Samit da aka ce an bashi gida ga mata ga gona ga rumfar kasuwa ga jali sai ya ce duka Allah ya sa albarka sai ya ce dulluni ala suq ya ce a nuna min inda kasuwa take jama'a ku ji an baka rumfar kasuwa an baka jali an baka mata an baka gida an baka gona wannan duk abin da kai wannan ba wata difri ba better life ba wata nafef da za ta yi maka wannan gatar nafef tana ba da mata ne ya kura ce za a baka kai ta gungurawa haka a hanya ina fata amma wannan an baka mata an baka gida an baka komai da komai amma duka sai ya ce Allah ya sa albarka kar ku dauka yana da jali ne bai da kokobo sai ya ce a nuna mai kasuwa da ya tafi kasuwar domin tsohon dila ne na manja tun a Makka saboda haka ya san kan abin yana zuwa sai ya karbi galan guda bashi ya samu teburi aro ya samu kwalabe sai ya duddura kafin yamma sai ya hada ya cire riba sai ya mayar musu da kudin su kashe gari da yazo an san shi kenan yanzu ba sai ya ce to alhaji ni daga gari kaza nake ba sai aka sake diba aka bashi kafin wani lokaci sai juye kuma shine dilan manjan a Madina amma bai zo da jalin kotaro ba kotaro kuma ga jalin an bashi ya ce baya so yana so ne ya fitar daga zufashi sai da ya tasa abinci zai yi buɗe baki wata rana ya fashe da kuka ya ga ga buɗe baki ba abin da babu a teburin sai ya ce anya wannan ba rabon lahira ne Allah yake turo mana mu ci ba bayan Allah irin su Mus'ab ibn Umair sun mutu ba su da likkafan da ba a rufe su gashi mu Allah ya tara mana duniyan nan sai fasa buɗe bakin amma halal ce fa yau shekara kusan 17 da ta wuce ne kididdigar dukiyar da Abdurrahman ibn Auf ya bari mata guda hudu ya bari jama'a kowace mace kwaya daya cikin hudu a cikin kudin Najeriya na lissafa cewa yau kamar shekara 15 ko 17 da suka wuce ba kowace mace a lokacin ta samu kwatankwacin naira miliyan 17 na shekara wajen 17 da ta wuce a Najeriya miliyan 17 shekara 17 da ta wuce a yau nawa ne don ka tattara miliyan 17 shekaru 17 da suka wuce a Najeriya daya bisa takwas na tsabar kuɗi kenan daya bisa takwas mata suke cin kana da yaya daya bisa takwas matan suka ci yana da yaya wannan kuma ba a maganar sauran dukiyar kasuwar dan haka matasa ku tashi ku yi gwagwarmaya ku samu na kanku kar ku zauna kawai ku rinka zama kuna zama allazi wahidin ko dan kanzo ko dan dagwadago a ce a'a ko kuma za ka yi aure sai ka je wannan sai ka buga nan sai a'a ka tashi duk yadda za ka yi shiga cikin sababbin anguwanni gari ya waye ka yi addu'a Allah ka ba mu kar kai ta kiristoci kuma ba addu'a kiristoci duk kirista jama'a za ku ga matsiyaci ne ba ku gane sirrin ba yau ga fassara duk Kirista an gari ya waye sai durƙusa ya roki Allah, kuma shi Allah yana da ka'ida duk wanda ya roke shi zai bashi. To amma in Kirista ya gama addu'a gaba ɗaya ƙarshe sai na kasa kai sai ce give us this day our daily bread. A wannan yinin abinda muke so ya Allah breadin yau ba a yi wa Allah haka. Allah miƙawa kake, Allah ba ni da yawa dan shi mai yawa ne, ba ni babba dan shi babba ne. To amma Kirista shi sai ce Allah a bani na yau, to sai Allah ya bashi na yau. Da haka za ga kullun Kirista cikin talauci yake, albashin ku ɗaya da shi amma shi nashi bai wadata shi, saboda shi daily bread yake tambaya. In gari ya waye miƙe ka daga hannu, Allah a bamu yau, ga mu mun zo mu ne naka ya Allah, kana da shi ka bamu. Sai ka shiga sabuwar anguwa, sai ka ji ana cewa don Allah waye zai ɗaukan mana kwangil yau, sai ka ce gani, kar kai girman kai. Kafin la'asar sai ga 2000 ta zo hannunka, idan ka ci 300 kana da nawa 1700, in dare ya zo ka zo ka shati ka sha a hada maka kwaya a hada maka menene, ai ka je ka kwanta kana saurayinka kana nan kana tara 1100 sai ga dikkar da aka sa maka sadakinta za ka biya. Kana nan sai ga ka tara waɗannan kuɗi, sai a ji sababbin shaguna da ake ginawa a layi kaza ko a anguwa kaza ko a kasuwa kaza, sai a ji ka kama daya, sai ka zo ka fara sai da abubuwa. Kwanaki kaɗan sai ka ji ɗan gari suna ce ah kamar yau fa ya zo ɗan ciranin nan, kaga ga shi kenan. Ina fatan kun gane jama'a, wannan ita ce sirrin rayuwa. Shi ne abinda Abdurrahman ɗan Auf ya yi. Abdurrahman ɗan Auf jama'a da ya zo bai ɗauka shi ne alhaji wane ba, da bai ɗauka shi ne wane ba, da ya zo kawai sai ya ce dullo ne ala suq, a nuna min kasuwa, aka nuna mishi kuma ya je. A nan kasuwar Sabon Gari jama'a, wani basakwace ya zo, kun san me yake dakon buhu yake yi. In ya gama dakon buhun bai san kowa ba a zariya, a cikin buhuna yake kwana. Mutum mai barkwanci, mai faraha, mai alheri, mai wasa da dariya. Yana nan in ya gama dakon buhun shi la'asar sai ya kawo Santa Teresa Aminu LA, sai yana yin evening classes. Yana nan sai ya zo sai GCE. Yana nan sai ya zo ya shiga Congo campus sai karanta business admin. Kun san yanzu cewa Lieutenant Colonel ne? Lieutenant Colonel ne yanzu na soja. Yanzu ya zama officer ne na soja. Sai ya zo wani lokacin da kayan shi na soja, mutum ne mai barkwanci a kasuwar nan, sai wani lokacin sai ya zo sai sarawa buhu sai ya dauke shi. Ina fata an gane. Allah ya taimaka, amma ka zauna kawai talauci yanke maka kaciya, to Allah ya kiyaye ka mutu. Shi ne yake cewa yutu zakata, su bayar da zaka. Fa iza fa'alu zalika, manzo Allah yace idan har suka aikata haka, asamu minni dima'ahum, to shikenan sun kare jinin su daga gare ni, wa amwalahum, da kuma ainihin dukiyarsu, illa bi haqqil islam, sai dai kuma haƙƙin musulunci. Ma'ana haƙƙin musulunci anan in kaga an taba dukiyarsu ko jinin su, to sai ko in sun yi ridda, ko sai in sun yi zina, ko sun ci dukiyar wani, ko sun yi sata, to nan ne zaka ga an taba jinin su ko kuma an taba dukiyarsu. Haƙoƙin musulunci kenan. Wa hisabuhum ala Allah, sauran sakamakon su kuma to yana ga Allah. Matakar wani abu bai bayyana ba, to shikenan sai mu basu su da Allah kuma. Ina fata an gane. Amma fa ba su da Allah irin na Bahaushe ba, dan Bahaushe yace ya baka kai da Allah to matsala ne. Ma'ana sai a rabu da wani to wani ba abin da ya bayyana nashi na daga yayi kafirci, yayi zina, yayi kaza, yayi kaza. Babu al'amarin da ya bayyana shine musulunci, eh to wannan mutum mu bar shi al'amarin shi na wurin Allah. Ina fata an gane. Wannan hadisi Al-Imam al-Bukhari ya sake maimaita shi a can gaba a lamba ta 2786, insha Allah ta'ala za mu je mu samu. Al-Imam al-Bukhari yace babun man qala innal imana huwa al-amalu, shikenan ƙarshen tika tik. Ma'ana Bukhari di ya gama wani rara gefen cewa al-haya'u min al-imani, cewa tafadulu ahli al-imani da sauransu, sai yace babin da ke bayani akan cewa wanda duk ya ce lallai imani shi ne aiki, ma'ana wannan magana shi ne ya dace. Wanda duk ya yadda cewa imani shi ne aiki, ma'ana wannan kenan in har ka yi imani aga kana me, aga kana aiki, to duk wanda ya faɗa haka to ya dace. Wannan babin jama'a kusa ce ga murji'awa waɗanda gaba ɗaya suka ce aiki bai da alaka da imani. Suka ce in dai ka yi imani kawai kai zamanka duk abin da ma baka yi ba babu komai tunda dai kai imani kuma imanin da kai din nan a yau daidai kake da duk annabawa da manzanni daraja ku daya wannan murji'awa kenan mabarnata ne sai ce li qaulillahi ta'ala saboda magana Allah madaukakin sarki da Allah yace wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna waccan aljanna da ake ba ku labari ita ce aljannar da za a gadar muku da ita wato za ku same ta a ranar alkiyama saboda ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa kaga aka ce ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa in kai ta aiki babu imani za a karba ba ashe nan ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa daga ciki hadda ne hadda imani dan haka imani aiki ne aiki imani ne ba sa rabuwa Suratul Zukhruf aya ta 72 wa qala iddatun min ahli al-ilm Imam al-Bukhari yace kuma da yawa daga cikin malamai suka fadi daga cikin su akwai Imam Malik fi qawlihi ta'ala da suka zo fassara jawabin Allah da Allah yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina na rantsuwa da ubangijinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai mun tambaye su baki daya amma wannan aya tana da tada hankali ga duk mai imani ya tsaya ya dawo cikin taitayin shi kuma abinda Allah yake cewa fa wa rabbika sai da rantsuwa yake ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad lanas'alannahum tabbas lallai sai mun tambaye su ajma'ina baki dayan su me za a tambaye su yace amma kanu ya'maluna game da abinda suke aikatawa Suratul Hijr aya ta 92 sai ainihin malam yace sai malamai suka ce an qauli la ilaha illallah game da fadin la ilaha illallah kaga fadin la ilaha illallah sai malamai suka fassara ta da me amma kanu ya'maluna ashe fadin la ilaha illallah imani ce ko to amma kuma aiki ce ko kun gane yadda malaman suke tafsiri amma kanu ya'maluna aka ce za a tambaye su game da abin da suke aikatawa malamai suke sai suka ce an qauli la ilaha illallah game da fadin la ilaha illallah sai an tambaye jama'a ai akwai hadisi da zamu samu anan za su tabbatar mana da haka a cikin sahihul bukhari ko tun daga kabari tukuna za a fara tambayar ka me zaka ce game da Allah ubangijinka me zaka ce game da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yana sheda ga cewa za a yi tambaya game da kalmar shahada ko to fadin kalmar shahada jama'a aiki ce imani ce wa qala sa'annan kuma sai ainihin Allah yace limisli hadha to saboda irin wannan tambaya da za a yi wa kowa da kowa akan la ilaha illallah faly'amalil amiluna ma sunufin aiki sai su aiki me aikin anan fadin la ilaha illallah ashe fadin la ilaha illallah aiki ne to kuma la ilaha illallah tana da abubuwan da ke lazimta da ita sune sallah zakka azumi da sauransu jama'a mun gano wannan da kyau dan haka tabbas nassoshi na alqur'ani suna tabbatar da cewa imani sai da aiki suratul safat aya ta 61 to bayan al-imam al-bukhari ya gama kawo ayoyi na alqur'ani jama'a ina son ku rinka gane imam al-bukhari ba yana karantar da mu wannan littafin bane kawai yana karantar da mu tarbiya kuma tarbiya ita ce methodology Muhammad ibn Isma'il wa Musa ibn Isma'il qala haddathana Ibrahim Bukhari ya ruwaito shi ta hannun malaman shi gudu Ahmad ibn Yunus da Musa dan Isma'il at-Tabuzaki qala su biyun suka ce haddathana Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim dan Sa'ad ya ba mu hadisi qala yace haddathana ibn Shihab shi ko ya samu hadisin ne daga ibn Shihab Ibn Shihab kuma yace ya karbo wannan hadisi an Sa'id ibn al-Musayyib daga Sa'id dan Musayyib idan kuka dubi wasalin da kyau za ku ga wurin da aka ce Musayyib din nan da nake karantawa fataha ce a wurin Musayyib ne na'am haka aka sa mishi suna wannan suna ne tun a jahiliya suke sa shi As-Sa'iba ita ce raquma wadda idan ta haifi ƴaƴa maza guda kaza a wurin maguzan jahiliya sai su ce to wannan raqumar haramun ne a ci naman ta haramun ne a yanka ta kaza 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 to wannan irin abin Allah ya haramta shi in kun karanta suratul an'am za ku ga jawabai masu yawa to da aka haifi shi baban Sa'id ibn al-Musayyib, sai mahaifin shi ya nemi ya kishiyanci irin wannan ainihin al'adar. Ina fata an gane. Sai ya sa wa ɗan shi Musayyab, kamar yadda a jahiliya ake sadaukar da wannan raƙumar ba za a yanka ta ba, to an sadaukar da wannan ɗan kuma ibada kawai zai yi. Ina fata an gane. To sai al'amari ya tashi, aka tashi ana ce mishi Sa'id ibn al-Musayyab, Sa'idu ɗan Musayyab, kamar ɗan wanda aka sadaukar wa Allah, kamar yadda aka sadaukar ga Maryam ta yi ibada ga masallaci, to haka shi ma baban shi. Kun san malaman sunna suna da maƙiya. To Sa'id ibn al-Musayyab yana da maƙiya da suka rasa yadda za su zage shi, sai suna ce mishi ibn al-Musayyab da ma'ana ta Musayyab ma'anar jahiliya. Ko kun gane? Shi ne rannan sai ya addu'a, sai ya ce ala sayyaba Allahu finnari man sayyaba abi, ya Allah daga yau duk wanda ya sake ce mini ibn al-Musayyabi da fata Allah ka saka shi a wuta. Sai malamai suka ce to matsala ta faru, ko da asalin sunan Musayyab ne amma tunda yayi Allah ya isa yayi mummuna addu'a, to a rubuta haka a rubuce, amma in aka zo karantawa a sa kasara, saboda shi mujabud da'awa ne, wali ne, in yi maka addu'a yanzu sata izin da gaggawa za ta kama ka. Don haka sai malamai suka ce to in ka zo gashi a rubuce Musayyabi, amma a karanta fa sai ka ce Musayyibi. Wasu malaman ma suka tashi kawai tun a wasalin ma sai masu canza, ba ma sa fatahar kawai sai a sa Musayyibi din. To jama'a kun dai ji, kun ga wannan na daga cikin dalilan cewa baka je an koya maka karatun ba, yadda rubutun yake kawai ba za ka iya karantawa ba. Ina fata an gane. To Sa'id ibn al-Musayyib kenan, an Abi Huraira, ya karbo wannan hadisi daga sirikin shi Abu Huraira. Sa'id ibn al-Musayyib yana auren ƴar Abu Huraira. Dan haka Abu Huraira ba yadda sufa yake cewa ba, shi sufi akwai bankaura jama'a. Sufi akwai bankaura, bai gane cewa annabawa ne abun koyi ba. Sai kawai sai ka ji ya kalewa wani. Wai sufa yake ke cewa ai Abu Huraira saboda sufanci, saboda zuhud, saboda bauta a masallaci. Ai ma gaba daya bai taba yin aure ba. Ha. Abu Huraira ai ya zo ya musulunta ne a makare. Zaman da ya da Annabi sallallahu alaihi wasallama dudu shekaru hudu ma ba su cika ba. Shekara uku ne da ƴan watanni. Dan haka da ya zo sai ya dukufa da karatu, kuma ya zo yana saurayi ne. Amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, Sa'id ibn Abu Huraira ya auri wata cikin sahabbai, ta haifa mishi ƴaƴa, daga cikin ƴaƴan har ya aurar wa da Sa'id ibn al-Musayyib. Dan haka Sa'id ibn al-Musayyib in ya zo wani lokacin ba ma ya iya faɗin sunan Abu Huraira, yana jin kunyar shi saboda sirkin shi ne. Wani lokacin sai ka ji ya ce an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, sai ka ji an yi irsali. In ka karanta al-Iraqi a cikin alfiya sai ya ce malaman musulunci sun haɗu akan cewa ba a karɓan mursalai ga ingantacciyar magana in ban da mursalin Sa'id ibn al-Musayyib, don duk inda ya irsali aka ji bai ambaci sunan ba, to Abu Huraira ne a wurin. Ina fatar an gane. Daga Abu Huraira, Abu Huraira ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'ila, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, aka ce da shi ayyul amali afdalu, wani aiki ne ya fi falala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jama'a wannan hadisi ya nuna mana kenan kofar tambaya a buɗe take a cikin addinin musulunci. Tambaya abin da ya bayyana gare ka ya rage, in annabi ya sani ya faɗa maka, in bai sani ba ya ce maka bai sani ba, ko ya ce maka mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. To haka jama'a a musulunci kofar tambaya a buɗe take, kana da tambaya yi tambayar ka, in an sani a gaya maka, in ba a sani ba fa za a gaya maka ba, ko a ce za a bincika, ko kuma a ce ba a sani ba. Innama da al'amura suka rikice ne, sai malaman usulul fiqh suka ce duk inda kaga za a yi maka tambaya ya zama akwai gharari ko akwai fitina, wato ba dan Allah ba, ba tambayar ake nufi ba, wani abu ake so, to anan kuma aka ce to anan ka iya kamewa. Amma in ba haka ba, in har ikhlasi ya bayyana babu wata shubha, jama'a tambaya kowace iri ce. Yanzu wannan annabi bai ce su rena shi ba sallallahu alaihi wasallam, da suka ce wani aiki ne ya fi falala, faƙala sai ya ce imanun billahi, amincewa da Allah, yadda da Allah, yin imani da Allah wa rasulihi da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu jama'a kun ga kenan, ashe idan ka ce imani shine aiki, aiki shine imani, ba kai kuskure ba. Kun ga yadda malaman hadisi suke da ƙarfin fiqh, ko Bukhari fa cewa babun man qala innal imana huwa al amalu, kun ji ya kawo ayoyin da su kadai sun wadatar ku, sai kuma yace ai an tambaye manzon Allah ma wani aiki yafi falala, sai yace imani da Allah da manzon Allah. Ashe imani da Allah da manzon Allah menene? Aiki ne. Qila, sai kuma aka ce summa madha, sannan sai me? Qala, sai yace al jihadu fi sabilillah, sai kuma jihadi wajen daga addinin Allah, sai jihadi dan kare addinin Allah. Qila, sai kuma aka ce summa madha, to sai me? Qala, sai yace hajjun mabrurun, hajji lafiyayya daga sabon Allah, hajjin da aka je aka yota ba a yi sabon Allah ba, to wannan hajji ita ce take daukar daraja ta uku ta daraja ayyuka a musulunci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan kuka dubi wannan hadisi da kyau wanda al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a nan gaban da zamu samu a 1447, wannan hadisi ya zo da manya-manyan sakonni jama'a da kuma raddi ga murji'a. Ina fata an gane. Domin na farko dai tukuna, wanne aiki yafi falala? Ashe wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin ayyuka, ko to akwai kuma bambanci tsakanin masu ayyukan. Sannan sai yace yadda da Allah da manzon shi, sannan sai yace sai ne sai jihadi, sannan sai kuma yace sai kubutacciyar haji wadda ta kubuta daga sabon Allah. Jama'ar musulmi, gaskiyar lamari, idan ana so a yi haji lafiyayya daga sabon Allah, matakin farko tukuna, hukumomin mu sai sun yi wa kawunan su gyaran fuska. Akwai gyare-gyare game da hukumomin mu, sakamakon wani taro da muka yi sai bayyana kenan jama'a ma, a hakikanin al'amari babu alhazan da za su samu kwanciyar hankali a cikin aikin hajji, matukar kasashen su ma ba su mallaki jiragen sama ba. To jama'a, dun Najeriya babu wata hukuma ta gwamnati ko ta mai zaman kanta wadda ta mallaki jirgin sama kwaya ɗaya wanda yake jigilar alhazai. Saboda haka wahala bata kare wa alhazai ba, don mas'ala ce da muka je taro na ce to ni kullun abin da ke damuna shi ne yaya ake ana ɗiban alhazanmu da dauda da karni da wari a kai su harami, a sake ɗiban su da karni da dauda da wari a dawo da su gida. Aka ce in yi fashin baki, na ce nan dai tukuna alhaji bai san yaushe zai tashi ba. Kana cikin gona kana aiki ko kana office, sai a ce to an kira. In aka ce an kira, dole ka kwaso ka taho a guje, in ka taho kuma sai ka je ka kwana hudu a camp. Camp din nan kuma goma a kai ka yi dan kurkuku, don shi camp din gashi nan kawai wani budadden wuri ne, iska ko ta ina za ta zo maka ta dama da ta hagu, wurin wanka, ruwa, abubuwa sai su fi karfin arzikin ka. Sa'annan a je a kai muku abinci, kowane irin jagwal-jagwal ne da alibidi a kai muku, saboda an je an kai ku can bayan gari ne, sai kun yi kwana biyar cikin wahala, sannan tsakar dare kuna kwance kuna hutawa a dandamali za ku kwanta babu matashi, sannan sai kuma a ce to ku tashi ku bulayi karfe 2:30 na tsakar dare, sai ka bulayi ba za a zo kanka ba sai karfe 11 na rana. Naka zo kuma sai a dauke ka a jirgi a tafi, ana fara tafiya sai kai bacci, sai a sauka Jidda a galabaice, kana wari kaga alhaji a firgice kama an zo da shi daga Bosnia. Wannan musibar jama'a sai ta sa sai kaga alhaji in ya sauka kasa a tsorace dan da yunwa da firgici da yaya, dan me walal akhiratu khairul laka min alula, wahala ka fara shanta tun daga gida, to in aka je can kuma da ba gida ba fa baka san me zai biyo baya ba, to can kuma alhaji zai je. Hukumar alhazanmu jama'a ba ta yi mana adalci, dan ba taimakon mu take ba. Duk alhaji kai ya dauka cewa hukumar Najeriya ta taba taimaka mishi, zaluntar shi take yi, domin duk abin da kake biya na kuɗi yi maka ake da kuɗinka, ba a ƙara maka ko kwabo sai cin zalunta da ake yi. Ku faɗa musu mu masu zaman kanmu ne da kanmu muke zuwa hajji, muna zuwa da kuɗinmu ne mu je mu da'awa da kanmu, ba ƙarƙashin kowace hukuma alhazai ba, saboda ba komai suke ba sai zaluntar mutane. Sannan sai a je a ɗibi alhazai jama'a, sai a je a zubar da su can nesa da harami. Idan kuna so alhazanku su rinƙa samun masaukai a kusa da harami, da an gama hajjin bana, kafin ku tafi sai ku tsaya ku fara maganar hajjin baɗi ina ne zai zama masaukin alhazanku. Yau watan mu biyu da yin wannan taron, nace yanzu an je an kara wa alhazan Najeriya wuraren da za su sauka, aka ce a nace to kasashen Indonesia da sauransu tuni sun riga sun kama, dan dama gidajen ba gidaje bane, wai gidaje gida a gidaje ne na masaukan alhazai, za ku iya zuwa ku biya kuɗin tun yanzu. Misali mutumin Zaria zai fi fahimta jama'a, a ce a aje alhaji a cikin garin Zaria amma kullun zai je sallah azhar da la'asar ne a shika, sannan ga turmutsutsun mota, sannan ga yan tasi mara imani, ka je ka dauki riyal 500 ka bashi, in ya lura cewa baka san ma'anar riyal 500 din ba sai ce maka to kudin zuwa wurin riyal 100 ne, sai ka dauka irin kudin Najeriya ne, tunda 100 aka ce kamar ka bada naira 500 ne, an ce maka naira 100, riyal 500 din nan nawa ce? Naira 40,000 ce, ai afwan naira 20,000 ce, to naira 20,000 ka bada naira 20,000 zaka shiga tasi, an cire maka 1/5 dinta, an baka canji ya dauki 4,000 misali, to zaka dawo sallah an sake daukan 4,000, wata irin sallah ce wannan? To kwana biyu sai kaji alhazai sun daina zuwa sallah, sannan kwana biyu sai al'amura sai su zo sai su rikice, sai a ce to jirgin kuma yanzu ya karkace ya je na kwasan mutanen Sokoto, a ya je na kwasan mutanen Adamawa, a jirgin kuma an tafi gyaran shi, a jirgi yana can ya kafe a Kano ba mai. Ku duba irin wannan musiba jama'a, ku ɗibi mutanen da suka kware, suka sani, suka goge, yanzu kasar Saudi Arabia jama'a ministan su na aikin hajji yau shekarar shi 41 akan kujerar, malamin mu ne a Dr. Abdullahi Turki shekarar shi 41 akan kujera, shine ministan aikin hajji da wakafi, ya goge ya iya duk matsalolin, ya san su, yayi addressing din su, yayi maganin su, an waye gari yanzu ba matsala. Amma mu yanzu aka saka minista, Allah Allah kake kai oya oya ka har hada, saboda gobe zaka ji INT an ce to ba kai bane. Sannan a nan kasar muna da gogaggun mutane, kwararrun mutane, me yasa ba a dauko su ana saka su? Ku je ku binciki mutanen jihar Nasarawa jama'a, group captain Usman Jibril aka dauko aka sa bana, ba alhajin da ya ji dadi irin mutumin jihar Nasarawa bana, ya iya, ya sani, ya goge, aka dauko shi aka sa. Alhazan Nasarawa an ka gansu jama'a da cikin nasara da annasara suka je suka yi aikin hajjin su jama'a, sai da aka kwashe alhazan jihar Nasarawa da wata guda, sannan aka fara kwasar alhazan wasu jihohin a Najeriya. Saboda haka sai ka ga alhazai maza sun fara gajiya, mata sun fara gajiya, sai ka ga an fara samartaka. Wallahi tallahi alhaji ya zauna yana hira da hajiya, ya mamanta aikin hajji ya zo, ga ƴan matan tukari sun ci sun sha babu miji, su zo su sawo jambaki da gazar, za su siyar muku da tuwo, za ka karɓi canji sai ta ɗan shafa hannunka sai ka ji ka fara salati, to kwananka 42 babu, baka taɓa mataka ba, kuma ga wata bulele, sai ka fara tunanin to yaya, amma dai an ce to astaghfirullah astaghfirullah, sai kuma ka dawo gobe dai, ina mai tuwon nan ta jiya? Sai ka ga shikenan ya shanta ke ya manta, in ka zo ka nemi su wazi to ana karama kallawa, to sai shikenan dai, Allah dai ya taimake mu dai, a taya mu da addu'a. Wannan zalunta alhazan Najeriya ake yi, zalunta alhazan Najeriya ake yi gaskiya. Saboda Allah ku dubi mutanen Niger sun samu matsala a bara wajen a kwashe su, amma daga kwashe su din basu sake fuskantar matsala ba, nan da nan aka dudubi matsalolin su aka yi magani, yanzu har sun gama addressing duk matsalolin da suka shafi matsalolin alhazan mutanen Niger, bana sun shawo kan matsala. Mu kuma ana nan dai jiya yau duk shekara sai kun ji a hajjin bana ana cewa ai wani alhaji kaza, ai wasu alhazai kaza, ai wasu kaza, ai wasu kaza, ai wasu kaza. Jama'a a nan akwai yan tudun wadannan da na dube su suna jidda, nace musu su taimaka ga alhazai, an zube su daga jihar Taraba, an ka alhazai guda 400 an zube su daga jihar Taraba. Da farko tukuna ma a jidda aka sauke su a airport, sai naga wata dattijuwa ta kabbarta sallah, ta dubi wani ɗakin mai gadi kawai ta kabbarta sallah, nace baba ba nan ne gabas ba, sai ta yi mini haka kawai, ma'ana wait ai da saura kawai, ina baba ba nan bane, tana haka, sai na kyale ta, nace ba nan ne tace dan nan an ce nan duk inda aka kalla nace ai ba a zo ba tukuna tace ai ta dauka nan ne ka abar dakin mai gadi ne haka ta gani yayi kwana haka ba haka bane me yasa ba a hado su da malaman da suka yi musu bita ba daga taraba su biyo su Dr. Ibrahim Jalo ne yake biyan hajji da kudin aljihun shi ya to ya kwana da su a Adamawa a yola a filin jirgin sama yayi wahala da su in shekara tayi bai da kudi sai hakura wai gwamnati ba za ta baiwa malaman sunna ba sai waɗanda suke shashashe waɗanda za a rabe abin nan kudin guzurin a basu dan karan shikenan amma su waye za su je su karantar wannan ba shine damun hukumomin mu ba dole ne a gyara waɗannan in ba haka ba wannan hajjun mabrurun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba za a same ta ba jama'a ita ku hajjun mabrurun in kai ta ma'ana lafiyayyar hajji kana dawowa garin ku ne kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka babu zunubi zaka dawo salin alin to hajji ta yi kyau kenan amma dan Allah jama'a alhazai nawa ne ake kama su ce za su yi ta'akhuri zaman mina da Allah yake cewa faman ta'akhara fala isma alaihi faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alaihi waman ta'akhara fala isma alaihi liman ittaqa wanda ya kwana biyu a mina babu laifi wanda ya kwana uku babu laifi limanittaka din nan akwai hikima in dai da nufin tsoron Allah ne wallahi wasu alhazan sai su hada baki da ƴan matan tikari sai su ce to su yi zaman su an yoye an tafi mina din nan sai su samu tantin da ba kowa sai su yi ta zina ce amina a cikin mina jama'a amina wanda amina jama'a ka daina maganar zina ka daina maganar zagi barnar ruwa wannan sahabbai fada suke yin sa ga ana yi barnar ruwa al-imamul azraq ya ruwaito a cikin akhbaru makka yace abdullahi dan umar yace idza ra'aytumul muna qad alaha akhshabaha wa ra'aytumul ma'a fi muna fantaziru yace din ran da kuka ga mina katakanta sun yi sama wato rumfunanta sun fi duwatsunta sannan kuka ga ruwa a mina to ku saurari tashin kiyama saboda mina tana da wahalar ruwa dan haka ake shan wuni guda ranar jajibar ana ɗiban ruwa ana tafiya yawmut tarwiya barnar ruwa ma mugun abu ne a mina wuri ne da me ake a wannan wurin ibada ake bautawa Allah ake yi jama'a a wannan wurin ne annabi Ibrahim ya ga Iblis ya zo zai yaudare shi ya jefe shi anan ne mata Ibrahim anan ne dan Isma'il anan ne duk suka kori Iblis ma'ana wannan wuri tsarkakakke ne daga sabon Allah to wanda ya je wurin da sabon Allah ma'ana yanzu shine Iblis din kanshi kenan amma mutane jama'a zina caca abubuwan barna ba irin wanda ba a yi jama'a mata su yi ado su caba su yi kaza hukumomin mu ku ji tsoron Allah hukumomin mu wannan abin da kuke bari ake jama'a yakan zama mana abin kunya malaman mu da yawa cikin Larabawa sukan so su zo su ziyarce mu a tantunan alhazai babu yadda za mu yi dole mu taho da su amma mukan ji kunya wani lokacin sai kaga ka gayyato babban malami ya zo ya zauna cikin alhazan Najeriya kawai sai ka ji wani yana kyalkyala dariya yana tuntsura yana daga kafa yana buga kafa yana ashar ku duba irin wannan abin jama'a hukumomin mu dole ne ku yi ta'awuni a hada kai da mutanen kirki a yi al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar amma ba haka ba alhazan mu suna da karancin samun hajjin mabrur in ba dan imani da Allah da suke tafiya da shi sannan ba a waya musu da kai kamata a tsaya a rinka waya musu da kai banda ibadar ita kanta na farko tukuna ba kowane malami ne zai koyar da aikin hajji ba dan ka karanta tasala ko fiqh ko bulugul maram ko kai al-rama ne ba za ka iya koyar da aikin hajji ba domin aikin hajji kashi 85 din shi aiki ne a aikace practicals ne theory din 15% ne kawai to ba kowane malami ne zai karantar da aikin hajji kawai shikenan a ce ai anewa al-hazai bita sai a ce wani malami wa an kawo shi wa zai karantar da dalibai engineer na computer an ce mishi ana bincika wani abu sai ya ce musu kun ga abin kamar fridge ne yake sai aka tuntsire da dariya ma'ana abu ne wanda yake jama'a bai wuce girman radio ba saboda shi ma a zane yake ganin shi bai taba ganin shi a hakika ba sai ya zo ya gan shi a zane sai je da kwatanta a dalibai sai ya ce ya kai girman fridge jama'a mun gane wani malami ya je yana ibada aikin haji jama'a sai wani ya ganshe ta kai kana yawan kurakurai baka karanta littafin malama wani bane sai ce ai ni ne shine ya rubuta littafin amma ya rubuta ne shi ma bai taba ganin abu ba dan haka yayi kurakuran har wani ya karanta ya fahimta sai ce kai baka karanta littafin wani bane sai ce ai shine malam wani yanzu bana jama'a wani babban malami ne daga nan kasar babba fa babba overall ya dibo wajen mutum 70 sun gama jifan shedan na karshe da aka gama sai yake bin ce ana gafata malam yau wace ce jamratul aqaba ne wace ce kuma jamratul kubra tace akramakallahu nace ai wannan ce tace to yace to ina bishiyar da jabiru yake kwatanta nace an sare ta tintin kun gani a cikin hadisin jabir ya ce summa rama allati talil ka'aba allati tali makka inda shajara shine yake tambaya ina bishiyar bishiyar shekara 1400 jabir yake bada labarin ta an sare ta na daya kenan na biyu yazo an yi jifan shedan kwana na wajen kwana hudu amma bai san wacce ce jamratul aqaba ba bai san wacce ce wusta ba bai san wacce ce kubra ba sannan bai san bambancin kubra da aqaba ba me yasa an kauce wa hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi hasken manzon Allah in kuka yi mishi biyayya za ku samu haske za ku samu shiriya manzon Allah yadda yake jama'a yana kwaso matasa ne daga cikin sahabbai kafin lokacin aikin hajji sai je ta koya musu abubuwa sai aje ai ta koya musu a zai in aka koya musu sai azo ana rehearsalin ana yi a aikace yana gyaggyara musu to in aka zo waɗannan matasan su annabi yake rarrabawa sai su koma cikin mutane suna karantarwa in ba haka ba jama'a jabiru ba dan makka bane ya aka yafi kowa iya aikin hajji ya aka yafi kowa iya bada labarin aikin hajji in kudundino shi aka yi aka tawo da shi waɗannan gayyan malamai da wai gwamnati take diba a ce an ba malamai kujera 50 wannan siyasa ce kamata ya adubi malaman islamiyoyin nan da ake sa rai nan gaba su ne za su zama manyan malamai sai a ce to waɗannan su ne ake sa rai nan gaba za su zama malamai to a tafi da su aikin hajji in aka tafi da su a tafi da su iban farko a tafi da su kafin a fara aikin hajji a je a nunnuna musu su ga wurare su iya to da an zo aikin hajji sai a ce an rarraba su su ne za su kula da nan su za su kula da nan ƴan sanda da sojojin da kuka ga suke aiki na Saudiya haka ake musu ba ƴan Makka bane za a dibo su ne daga ko ina daga kasar Saudi Arabia sai a tara su anan amma kafin aikin hajji sai su san guraren su goge da abin sai kaga ya tsaya anan da ka tambaye shi ina kaza sai ya ce maka ga wurin can dan ya san wurin ne kwana biyu kafin jama'a su zo amma jama'a a ce an shigo da kai tudun wadannan mutum miliyan 10 sun cika ta aka je aka fita da kai ta kofar doka aka kwanta gore da kai ran da aka ce tudun wadannan ta watse ta koma yadda take in aka shigo da kai zaka iya gane markazin salafiya ko markazin bid'a ba zaka iya ba saboda san da aka shigo da kai wajen mutum dubu nawa ya kamata ku gane ire-iren waɗannan al'amura jama'a matasa su ne abin da ya kamata amma waɗannan malamai jama'a a musulunci ba mu san dalilin da za a ce an ba malami kujerar hajji Allahumma sai malamin da zai je yayi aikin alhazai zai karantar da su zai nuna musu to fa wannan haramun ne zai kama hotel kuma ya zauna dan malaman shigantakar da suke in aka ba su kujera suna zuwa sai je sai ware sai koma wani hotel sai zaman shi da matar shi alhazai kuma ba ruwan shi da su har ma wai mu da muke tafiya da kanmu sai gaji ya ce a karama Allah wadannan ku kuke wahalar da kanku wadannan ba za su fahimta arabu da kowa kawai tunda da ya hau arfa Allah ya saka da alheri wallahi haka malaman ma wai suke discourage wai yaushe ma zaka tsaya kana karantar da mutane amma fa shi cikin kudin da alhazai suka biya aka cire aka biya mishi yazo ya koya musu amma dauke matar shi ya gudu hotel ba zai kwana cikin alhazai ya tashi cikin su ya nuna musu yayi musu wa'azi ya shirye dan haka jama'a dole ne ku tashi ku tsayu da kanku dan me don ku rinka ire-iren waɗannan abubuwan da muka ce annabi yana zuwa yana da'awa a lokacin hajji amma in ba haka ba babu shakka in har gwamnati za ta dauko ka ce to shikenan zo zaka je an baka kujera kun bani kujera ta me za a je aiwa alhazai aiki sai ka ce to ga fa principles ɗinka da ka'idojinka kai karantawa zaka yi aiki zaka je kai kada wasu ƴan siyasa su je su janye ka ce to Allah gafarta mala ga gidanan an samu maka na musamman a waɗannan alhazan ka cika sha a cikin su ka nuna musu komi lokacin aikin hajji fursa da'awiyya lokaci ne na samun damar a kira mutane zuwa ga addini. Yasa malaman ahli sunna ku tashi ku nemi ku ido ku kafa da'awar aikin hajji da kanku, sannan da'awar sai ta zama marbuka, ta zama mai albarka, mai romo. Amma ba haka ba al'amari jama'a, zai ta faruwa irin yadda yake faruwa din nan ne. Amma gaskiya alhazan Najeriya jama'a sun zama abin tausayi, kuma har yanzu babu wani shiri da ake akan a gyara. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. Dawo abin da muke magana da Bukhari yake nufi akan raddi da ya kulla a wannan babi ga suwa, ga murji'awa, waɗanda su murji'awa ka'ida game da sanin tauhidi a wurin su shine me, in suka samu nassi na aya ko na hadisi sai su dauke shi shi kadai ba tare da sun duba hadisai ko ayoyin da suka fassara ba, sai su kafa wannan doka akai in wani hadisi ko aya ya zo wanda bai dace da abin da suka zartar da wancan hukunci ba, sai su bangaje shi. To anan jama'a, wannan yana nuna mana kenan ashe dole ne ya zama ahlus sunna suna da wata alqibla kenan wadda wato suke bi wajen kafa doka ko? In ba haka ba jama'a, yan bid'a suna rayuwa ne ashwa'iyyan, suna rayuwa ne baranka da mar rayuwa. Yanzu bari ku ji, in aka ce za a yi muƙabala da dan bid'a, zuwa zai kwana yana bacci fa, ya wuni yana gantali, sannan in lokacin muƙaddimar ta yi lokacin muƙabala sai kawai sai taho, bai shirya komi ba. Wai kai da ka shiryo maganganun da kai su ne zai ce ba haka bane, shi bai da komai a hannu. Ko kun fahimta ma'anar wannan? Shine su ba su da manhaji, ba su da abinda suke dogaro da shi, abinda suke so a watse naku sai a dawo a bisan zuciya. Jama'a, mu ahlus sunna a wajen aqida da ibada da addinin mu na musulunci akwai abubuwan da su ne suke zama mana ka'idojin da suke sa kuke jin muke maganganun da muke yi, muke ayyukan da muke yi. Shine nake so kafin lokaci ya kure nan da ainihin minti 30 ko 40 jama'a a gurguje, zan karanto muku waɗansu bayanai daga cikin wannan littafi. Gashi, bara'atu ahlil hadisi was sunna min bid'atil murji'a, baran-baran din da malaman hadisi da malaman sunna suka yi daga bid'ar murji'awa. Gashi malamin da ya rubuta ainihin wannan littafi sunan shi a Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah al-Kusairi, project thesis ne nashi da ya daga jami'a Ummu Darman a ainihin Sudan. Gashi abin da yake cewa, usulu manhaj ahli sunnati wal jama'a fi taqrir al aqida, jama'a ga ka'idar ahli sunna wajen tabbatar da aqida. Jama'a, ina son kowa ya karkada kunnan shi. Waɗannan abubuwan mun gama karanta su, za a yi photo start insha Allah ta'ala cikin makon nan, za a zo kowa ya samu ya mallaka, ka je ka karanta ka'idojin ahlus sunna wal jama'a wajen tabbatar da aqida. Malam yace, tamayyaza manhaju ahlus sunna wal jama'a fi taqrir al aqida bi usulin ja'alathum al firqatan al ahq bil wasfi al madhkur fil ahadith al ta'ifah al mansura al firqatu al najiya. Yace su ahlus sunna sun sha bamban a wajen ainihin wato kafa aqidoji, to suna da wasu ka'idoji waɗanda suka sa suka bambantu daga sauran duk waɗanda ba ahlus sunna ba, wanda waɗannan ka'idojin su ne suka sa ahlus sunna suka tabbata su ne al-firqatun najiya, jama'ar da za su tsira a ranar alkiyama, waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, jama'ar da manzon Allah ya ce at-ta'ifatul mansura, jama'ar da su kadai za su yi nasara a duniya da lahira. To bin waɗannan ka'idojin shine ya kai su. Don Allah, duk wani ahlus sunna da yake ji a kusa ko a nesa, hatta waɗanda za su ji mu ta hanyoyin na'urorin yaɗa bayanai, idan har ba su samu wannan kofi na littafi ba, su aiko markazu salafiya za su samu photostat din, ba zai wuce naira 50 ba, su je su karanta su gane. Don da yawanci yau akwai matasa suna da awar su ahlus sunna ne, amma a bisa wacce ka'idar? To mu dai ga ka'idar, ita ce ka'ida ta farko, ita ce hasruhum masadir talaqqi al-i'tiqad fi al-kitab was-sunnati wal-ijma'. Ahlus sunna sun tsaya sun kididdige iyakacin abubuwan da suke dogaro da su wajen kafa hujja, su ne al-Qur'ani da sunna da ijma'i. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra, yace fa dinul muslimina mabniyun ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabiyhi
sallallahu alaihi wasallam.
Addinin musulmi ya gini ne akan bin littafin Allah da sunna annabin shi, wa mattafaqat alaihi al-umma, da kuma abinda al'ummar musulunci suka hadu da su a ƙarƙashin haka. Sai mallam yace fa hadhihi salafatu hiya usulun ma'suma, waɗannan abubuwa guda uku, qur'ani da sunna da ijma'i, to abubuwa ne tsararru daga kuskure. Jama'a, kuskure baya shiga cikin qur'ani ko sunna ko ijma'i, tsararru ne waɗannan abubuwa. Wa ma tanaza'at fihi al-umma, duk inda aka samu al'ummar musulunci sun yi jayayya ko sun yi rikici akan ko menene, radduhu ila Allah war rasul, sai su mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah. Dan haka ahlus sunna baka ga babu munaza'a a cikin su. In har kaga ahlus sunna suna munaza'a, a'a ba ahlus sunna bane. Dan duk abin da aka yi jayayya akwai mafita a Qur'ani da hadisi, kuma tun farko ahlus sunna baya kawo abu sai daga al-Qur'ani ko hadisi ko kuma ijma'i. Dan haka sai shi malamin yace wa laysa li ahadin an yansuba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqatihi, bi halatta ga wani ya aje wani mutum yace jama'a ku zo ku bi hanyar wannan mutumin ba, wa yuwali wa yuadi alaiha ghayran nabiy sallallahu alaihi wasallama, yace hanyar wannan mutum, dariƙar wannan mutum, kungiyar wannan mutum, ra'ayin wannan mutum akan shi za a yi soyayya, akan shi za a yi kiyayya, a mutu a tashi, bai halatta aiwa kowa haka ba in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wala yansibu lahum kalaman yuwali wa yuadi alaihi ghayra kalamillahi wa rasulihi, bai halatta wani ya aje wata magana wadda akanta za a yi soyayya da kiyayya ba in ba magana Allah da manzon Allah ba. Wa majtama'at alaihi al-umma, in kuma ba abinda al-umma ta hadu a kai ba. Sai mallan yace bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah, wannan aiki ne na yan bid'a, alladhina yansibuna lahum shakhsan, wadanda suke kafa wa junansu wani mutum, au kalaman ko kuma wata magana, yufarriquna bihi bayna al-umma, wadda za su taraba kan al-umma akan ta. Yanzu akan tijjani sai yan bid'a su ta sa ai taraba kai, akan qadiri sai yan bid'a su sa ai taraba kai, haka ne. Amma ahli sunna ba wanda za a ce a kan shi za a mutu a rayu a tashi in ba annabi ba. Ahli sunna babu wata magana wadda za a ce a kanta za a mutu a tashi in ba abin da ya tabbata Qur'ani da sunna ba. Dan haka sai mallan yake cewa sai kaga su waɗannan yan bid'a yuwaluna bihi ala zalikal kalam, suna son wanda suke so akan wannan magana da suka aje, au tilkan nisba, ko kuma wannan magana da aka danganta ga wani, wa yu'aduna akanta, kuma za su kiyayya duk wanda za su yi. Jama'a ahli sunna ba shi da wannan. Dan haka jama'a kun ji ka'ida ta farko, an gane wannan da kyau, ku karanta littafin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 20 shafi na 164. Jama'ar musulmi kun ji wannan, al-Qur'ani da sunna da ijma'i, waɗannan abubuwan jama'a ba sai na tsaya na ta ƙarƙare ne ta sharhin su ba a yanzu, domin muna da semina da muka ce za mu kira seminan nan, wato taron ƙara juna ilimi akan waɗannan abubuwan ne muke so za mu zo mu tattauna. Amma abinda nake so ka gane, dangane da al-Qur'ani akwai ka'idoji na kai hujja da al-Qur'ani, waɗanda ka'idojin nan daga cikin su idan ka ɗauko wata aya ka fitar da wata ma'ana a cikin ta, sai a ce waye gabace ka akai. Wannan shine abin da zamu zo mu samu a nan gaba ba da jimawa ba, cewa lazimta fassarar magabata a wajen fahimta da fitar da hukunci daga ayoyi ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Dangane da sunna, ba a hujja da hadisi sai wanda ya inganta, in hadisi bai inganta ba ba a zuwa ai wa jama'a hujja da shi. Dangane da ijma'i fa, sai mallan yace wal ijma'u alladhi yanzabit, ijma'in da yake kulluwa ai hujja da shi, huwa ma kana alaihi salafu salih, shine ijma'in da malaman farko suke akai. Iz, domin kuwa ba'dahum, bayan su sahabbai, bayan malaman farko, kasura likhtilafu, to rigingimu sun yi yawa, wanta sharatil umma, al'umma ta tarwatse. Yanzu ka zo ka ce za a yi ijma'i a yanzu, dan za ka iya hada malaman tudun wadannan jama'a akan ra'ayi guda, za ka iya hada malaman zaria, to za ka iya hada malaman duniya gaba daya akan matsala guda. Duk abin da al'umma suke bukata wanda ya zama dole, sahabbai malaman su sun gama ijma'i akai. dan haka wata mas'ala ce ta taso yanzu sai dai ka ce malaman gari ka ba sun hadu ittifaqi kenan ba ijma'i ba ittifaqi kuwa shine haduwar wani bangare na al'umma to ba zai zama hujja akan al'umma duka ba amma yanzu sallar azhar raka'a hudu ce in an yi tafiya ta zama raka'a biyu to an yi ijma'i a haka ko to ba wani wanda zai zo ya ijma'i ya ce sallar azhar raka'a uku ce in an yi tafiya ta zama raka'a daya ba za a yadda ba ba wani ijma'i da za a saki dan haka aka samu al-imamu abubakar ibn al-munzir ya littafi ya sa mishi maratibul ijma' duk abin da aka yi ijma'i akai ya gama lissafawa gaba daya dan haka sai dai ka dauka ka karanta ka ga me aka yi ijma'i akan shi yana cewa wa ajma'u ala kaza wa ajma'u ala kaza sun yi ijma'i akan kaza to abin da kadai ake bukata kenan jama'a kun ji ka'ida ahlus sunna ta farko ko dan haka ahlus sunna suna hujja da qur'ani da sunna da me da ijma'i Allahu akbar Allah yarda da shehu dan fodiyo jama'a kun ga dan fodiyo bai san wannan littafin ba dan wannan littafin ba rabaran nan ne aka rubuta shi amma dan fodiyo yana da littafi mai suna wasiqatul ikhwan litabyin dilalati wujub ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' yace sako zuwa ga yan uwa dan bayyana musu karfin dalilin wajibcin bin alqur'ani da sunna da ijma'i jama'a kun ji wannan shi ita ce ka'ida jama'a wadannan yan dariku da suke ruɗa ku suce muku ga wata wasiya dan hojo ga wani abu sai ku ce ga abin da dan fodiyo yace wanda kowa ya sani kuna musu wannan ne ina ka samu wancan wannan abin da ka kawo akwai shi a qur'ani akwai shi a hadisi akwai shi a ijma'i dan fodiyo yace abin da ake hujja da shi kenan qur'ani sunna ijma'i jama'a ku je ku karanta littafin wasiqatul ikhwan idan ba ku da ita sai mu muku printing tana daga cikin littafin da muka gama aiki akan su guda 112 a yanzu na dan fodiyo ku same ta ku karanta ta wasiqatul ikhwan litabyin dilalati wujub ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' sannan sai malam yace abu na biyu wanda shine ahlus sunna suka tabbatar da tsarin su akai shine at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-khudu'u laha sallama wa nassoshi na shari'a da kuma tawali'u a gaban waɗannan nassoshin jama'a kun ji dole ne ahlus sunna ya sallama in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya karba sannan ya tawali'u inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kadai abin da ake so a ji daga bakin mu'minai kenan Allah ya ce manzo Allah ya ce sai su ce mun ji mun bi jama'a wannan maganar ina son ku rike ta da kyau ku dauki misalin jilsatul israha da kuke ta jayayya tun daga ran da muka karantar da jilsatul israha wanda yadda da ita shi yadda wanda bai yadda ba har yau bai yadda da ita ba saboda bai sallama ba tun da bai sallama ba har yau aka faɗa sai ce to ai kaza to ba ahlus sunna bane ahlus sunna da an ce Allah ya ce annabi ya ce me yake yi sallama at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya nassoshi na shari'a qur'ani da sunna da ijma'i sai sallama sannan kuma sai me wal khudu'u laha sai tawali'u ga waɗannan nassoshin anan sai malam yake cewa ahlus sunna yanzuruna lin-nusus nazara taslimin wa iz'an ahlus sunna in ya buɗa nassi jama'a yane wa nassin nazari ne na me na kankantar da kai da sallamawa da miƙa wuya li'annaha min ash-shari'il hakimi saboda daga manzon Allah ne wanda manzon Allah ko gwani ne ya isa Allah ya kai shi wannan matsayin fala yanzuruna ilaiha bi'tiqadin sabiq ahlus sunna baya kallon nassi da wata aqida wadda ta gabata in aka kawo ahlus sunna jama'a kaza ba zai ce a to ai mallam Abubakar gumufa a ahlus sunna baya haka wannan theory ne na fir'auna tiyorin fir'auna ne jama'a fir'auna ne da aka kawo mishi sai ce me fa ma balul qurunil ula to yanzu mutan dafa abinda aka kawo maka a yanzu da kai ake kaka ce to wana fa ahlus sunna baya duban nassi bi itiqadin sabiq yace to amma wana fa abinda zai duba nassin ya tabbata nassi ne sannan wala ra'ayin mubayyatin baya duban ra'ayin da ya kwana a kai yace da shi zai tashi akan shi zai zauna abinda zai kwana da shi in ya tashi aka ce ga wani nassi sai ya ce nabi ya rabu da wancan
bikhilafi ahlil bid'a wal iftiraq, sabanin yan bid'a masu raba kai, lam yusallimu lin nusus ibtida'an, su tun farko dama ba su sallama ba, dan Allah ka je anguwanku da kuke rikici akan jilsatul istiraha ko akan Allah na sama ko akan zagin sahabbai, tun ran da ka kawo nassoshin da ka kawo har yau sun yadda? Bas yadda ba, tun farko dama su yan bid'a ba sa sallamawa. Bal i'taqadu umuran min indi anfusihim aw matbu'ihim, suna da wasu abubuwa da suka saka a zuciyarsu ko kuma suka gamsu da abubuwan da waɗanda suke bi suke gaya musu. Thumma akhadhu fil istidlali 'alayha wa ikhba'in nusus laha, kunji malam yace abubuwan da suka kudurce su abinda suke so, su nasoshin ne za su rinka durkusawa suna bin ra'ayoyinsu. Sai ka kawo mutum hadisi, sai ce shi hadisin dole ya karkato ya dawo, in ka ce jilsatul isra sai ce to sai da annabi ya tsufa ai, in ka ce mishi to shikenan wannan tsoho ne yanzu baba kai sai ka rinka yi kenan, tunda kai ne limamin mu shekara ka 60, sai ce sai kuma shi wancan shedanin da yake tsofo ne yake yi, sai ce a to ai in yayi kuma za a yi rikici, wasu za su rude, to wannan zunzurutun dan bid'a ne wanda so yake din nassin da aka zo da shi sai ya lankwaso nassin, ya durkusar da nassin a gaban shi, ba wai shine zai durkusawa nassin ba, sai dai nassin ya durkusa mai, to wannan tunani ne na yan bid'a. Ahlus sunna ba sa haka, ahlus sunna sallamawa suke. Me Allah yace, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah rantsuwaye da zatin shi, Allah ya rantsa da kanshi, yace mutane ba su da imani. Annan tunda muna cikin kitabul imani ne ya kamata ku fahimci wannan ayar, ayar tana kore imani ne gaba daya, ba wai ba su da cikakken imani ba, mutane ba su da imani. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, dan haka daga cikin sharadin imani sai ka yadda manzon Allah shine mai zartar da hukunci, sai ka yadda in ta rikice shi hukuncin shi zai hukunta a bi sallallahu alaihi wa sallama, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun kawo hukunci gare ka din rikicin da ya faru. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, idan kuma ka zartar da hukuncin ka su ji kaikayi, wa yusallimu taslima, kuma su yi cikakkiyar sallamawa. Kunga an dawo me at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-khudu'u laha, dan haka ahlus sunna an ce muku kaza sai ku ce alhamdulillah. To abu na biyu kenan, abu na uku fa fahamuhum lin-nusus 'ala dhaw'i fahmi as-salafi wa ma nuqila anhu, ahlus sunna suna fahimtar nassoshi a bisa hasken fahimtar salafu da kuma duk abin da aka ciro daga salaf. Misali jama'a, yanzu hadisi ya zo game da tahiyatul masjid ko bai zo ba? Akwai hadisi sahihi a Bukhari da Muslim cewa in ka shigo masallaci kada ka sake ka zauna sai ka yi nafila raka'a biyu, idan ranar juma'a ne liman yana hudu ba, to waɗannan rako'i biyun ka takaita su, amma dai hadisin ya ce kada ka sake ka zauna ahir, haka hadisin ya ce kar ka zauna sai ka yi, amma in liman na hudu ba ka takaita su. To yanzu ahlus sunna ya dauko wannan hadisin, ba zai ce to shikenan yanzu wannan ya nuna kenan za mu iya yin jam'in tahiyatul masjid ba, ma'ana kai ka zo ni na zo wannan ya zo ba mun zo masallaci ba dukkan mu za mu zauna, sai muka ce to kowa zai tahiyatul masjid, sai a ce to a tura mutum guda. Ahlus sunna sai su ce a duba salaf sun fahimci ane wa tahiyatul masjid jam'i, a'a to tunda salaf ba su fahimta ba sai a ce to ba a yi. Dan haka wannan fassarar da ka kawo game da tahiyatul masjid cewa a dauko hadisin da ke magana falalar jam'i a hada da hadisin da ke magana akan tahiyatul masjid, dan haka in an zo kenan sai a rinka haduwa ana yin sallar jam'i a tahiyatul masjid, eh to sai a ce ba za a karba ba, dan salaf ba su fahimci haka ba. A cikin ayoyin Qur'ani da suka ce ar-rahmanu 'alal arshi stawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, me salaf suka fahimta? Sun fahimci Allah na sama, eh to kai ma ka tsaya ka fahimci waɗannan nassoshin a bisa wannan hasken. To anan bari mu tsaya mu sharhi, idan mun ce takaituwa game da fahimtar nassoshin shari'a a bisa fahimtar salaf, sai wani ya ce to ai yanzu kuna da GSM
to yanzu GSM kuma salaf sun yi, a'a baka fahimci abin da ake nufi ba. Abin da muka ce ayoyin alqur'ani da ke cewa ayi a bari da hadisai waɗanda kai za ka ɗauka ka fassara ka ce wannan ayar kaza take cewa, sai mu ce waye ya riga ka cikin salaf dangane da fitar da wannan fassarar da wannan ma'anar, wadda sakamakon fassarar ka wata ibada ta zo wadda ba a santa ba. Misali, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una, ka ce musu da falala da rahama Allah. Aha, qul bi fadlillahi, to me falala Allah? Shine alqur'ani. Wa bi rahmatihi, da rahama Allah. Menene rahama Allah? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa bidhalika falyafrahu, to musulmi sai su farin ciki. Huwa, shi alqur'ani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za su farin ciki da su, khairun, sun fiye musu alheri, mimma yajma'una, fiye da dukiyar da suke tarawa. Kaji ma'anar ayar. Sai wani ya ce wannan ayar dalili ce akan maulidi, da ya zo wajen yajma'una sai ya ce ya fi farin ciki da Qur'ani, farin ciki da manzon Allah shine abin da yafi dacewa su taru su yi maulidi. Sai aka ce to wannan lughatan wa istilahan, an samu technical error, domin cewa ya huwa khairun mimma yajma'una, ya fi musu alheri fiye da abin da suke tarawa na dukiya, bai ce yajtami'una ba. Kaga tun daga larabcin fassara ta gurgunce, sannan a koma sai a ce cikin salaf wane ne ya fassara wannan ayar ya fitar da taron maulidi a ciki? Babu. Sai a ce to ka gani babu wata aya da zaka fassara wadda za ta zo da wata shari'a, sai an ga ina salaf suka fassara suka fitar da wannan. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Yawwa, yanzu wannan ayar kafirai suna wucewa gaban annabi suna kallon shi, wai cikin su koda da mai kambun baka, dan me, dan ya fafci annabi ya fadi a ce ai su ba na wasa bane. Yanzu wannan kallon da suke mishi kallon menene? Salaf suka ce ai suna kallon shi ne dan me, don kambun baka ya kama shi. To yanzu sai a ce yanzu nan salaf sun fassara wannan ayar tana tabbatar da kambin baka. Akwai hadisai da ke tabbatarwa, akwai su ingantattu cikin Bukhari da Muslim. Ai, akwai wasu ayoyin, gashi nan annabi Yaqub yana cewa la tadkhulu ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa. Ya ku ayana, in za ku shiga garin kar ku shiga gaba daya, ku shiga daban-daban. Wa ma ugni ankum min Allahi shay, ba abin da zan iya tsilana muku in Allah ya nufi ya same ku da wani abu. Min shay'in, ba abin da, sai malaman salaf su Mujahid su Ikrima su Dhahab suka ce wannan yana tabbatar da cewa kambin baka gaskiya ne, shi yake je musu tsoro. To yanzu kaga irin wannan fassarorin, sai ga dai ka samu tafsirin Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, wanda za ga ya ruwaito da isnadi daga malaman salaf sun fassara kaza. Ka je ka samu tafsirin Ibn Jarir At-Tabari, ka je ka samu tafsirin Baghawi, ka je ka samu tafsirin Ibn Kathirin, manya-manyan tafsirai, sai kaga suna fitar da irin waɗannan. To da haka ake magana dangane da fahimtar salaf, jama'a. Amma sai mutum ya ce to ka ce kai salafi ne, yanzu ka zo ka sa hula mai zane, to salaf suna sa hula mai zane, a'a to ashe ma kai baka fahimci abin da muke cewa ba tintini. Abin da muke cewa fassarar ayoyi da hadisan da za a yi, kada mu fassara su da fahimtarmu da ra'ayinmu, mu dubi yaya ne suka fassara su, don in ba haka ba, yanzu sai wani ya fassara ayar da take magana akan cewa aqimu ssalata, ya ce wato ku yi ta yin sallah, don haka ya ce yanzu a tashi a yi sallah. In aka ce wata sallah, ya ce Allah ya ce aqimu ssalata. Yanzu akwai wata sallah ne yanzu nan karfe 10 na dare yanzu? Babu, inde ba kama kar ba kai isha ba. To sai ya ce a tashi a yi sallah, sai ya ce ga aya, sai ya ce to cikin salaf an fahimci haka? Ya ce a, sai ya ce to ba ma'anarta ba kenan. Jama'ar musulmi, waɗannan sharhohin al'amuran, sai Allah ya kai mu ainihin lokacin da za mu yi wancan taron ƙara juna ilimi, za mu zo da bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda za su yi sharhinsu. Amma fa kar ku manta a na uku muke yanzu, duk da an yi mana ishara zuwa ga lokaci. Amma bari ku ji abin da malamin ya ce. يجي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب الله يقرى مشير دايتي إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن wasu mutane za su rinka zuwa nan gaba suna dibo muku shubuhohi na alqur'ani, su dibo ayoyi na alqur'ani su rinka fassara muku su da wasu shubuhohi, sai ce fakhuduhum bisunan, to ko kuma ku kama su da sunnoni, domin ita sunna ita take fassara me, ita take fassara alqur'ani. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lahum ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da alqur'ani ne dan ka bayyana musu abinda aka saukar musu, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Ashe yanzu wannan yana nuna maganar Umar da yace in sun zo da qur'anin sai ku kawo sunna, sai ku ce to ai kuma ga abinda sunna tace, jama'a mun fahimci wannan. Sai yace fa inna ashabas sunan, domin masu bin sunnoni a'lamu bi kitabillahi, su suka fi kowa sanin littafin Allah. Yanzu waɗannan zindiƙai da ke cewa wai su ƴan qur'ani yuna ne, sai mutum ya jawo aya qur'ani kawai sai ce ai ga abin da aya tace, ba ruwan shi da wani hadisi, to ku kama su da sunna, sai ku ce to qur'anin ina ka samo shi, annabi ne ya karantar da kai, zai ce a waye karantar da kai malawana, malawana sai ya ce to hadisi ne, jama'a hadisan da muka karanta a badul wahyi sune fa suka ruwaito qur'ani, ya kamata ku fadaka, ba qur'ani ne ya ruwaito hadisi ba, hadisi ya fara zuwa kafin qur'ani, ya kamata ku gane wannan. Domin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gida yana ce mata zammiluni zammiluni, tana cewa me ka gani yana bada labari kaza kaza, har ya kai ga fadin ikra'a da sauransu, yanzu wane ne menene ya dauko labarin, me hadisi ne ya dauko labarin sauka alqur'ani, to yanzu ka karyata hadisi to qur'ani ma fa min babu aulati ne ka karyata shi kenan, dan haka in sun kawo muku shubuhin qur'ani ku kama su da sunna. Na fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sai malam ya ce wa qad sara al-akhdhu bi hadha al-asli, wannan magana da ya kawo ta al-imamu al-lalika'i da darimi da ainihin al-imamu ibnu abdul barr su suka ruwaito ta, sai ya ce wannan irin riko da wannan asalin har ya waye gari ya zama shi'aran li ahli sunna, har ya zama slogan, ya zama kirari ga ahli sunna. Wal i'rabu anhu simatun min simati ahli al-ahwa, kuma kaucewa mutum ya ce ni ba ruwana da wata fahimtar salaf, ni ba ruwana da wasu salaf, malam ya ce wannan ta zama siffa daga cikin siffofin yan bid'a masoya zuciya. Qala abul mudhir as-sam'ani, al-imamu abul mudhir as-sam'ani rahimahullah ya ce inna umirna bil ittiba'i, mu dai musulmi an umarce mu ne da bi, wa nudiba ilaina wa nudiba ilaihi wa nudibna ilaihi, sannan kuma aka so mu da mu rinka son bin ainihin addini, wa nuhina anil ibtida'i, an hana mu kirkiro bid'a, wa zujirna anhu, kuma an kwabe mu game da yin bid'a. Wa shi'aru ahli sunna, jama'a ku ji wannan magana, sam'ani yana fadin te wajen shekara 700 da ta wuce fa, yace kirarin ahli sunna shine ittiba'uhum lis-salafi, bin su da suke ga salafus salih, watarkuhum kulli ma huwa mubtada, da kuma barin da suke wa duk wani abu wanda aka kirkiro shi muhdas, abin da ya zama ainihin sabo ne. Ai mun karanta wannan a muqaddimar risala ko, ai mun karanta wannan a cikin littafin Tamyizul Muslimin na dan fodiyo, kun ga yadda abubuwan suke dacewa. To muna son ahli sunna ya gabatar da inda aka ce kada a bi tafarkin salaf, shi yasa kamar yadda muke cewa zaka ji ƴan kungiyar Izala na Jos din su da na Kaduna sai suna cewa wai su Albani sun zo sun kafa wata kungiya wai sunanta salaf, suna kira wai ba kungiya bace ta farki ne aka ce in zaka bi sunnar dole ya zama kana da ka'idoji da zaka bi sunnar, ba wai kawai zaka bi sunnar ne ashwaiyan ba, tare da cewa akwai wasu waɗanda suke ganin suna bin manhajin ahli sunna salafiyya, ba su san waɗannan abubuwan ba, duk abin da suke su ba wakilan mu bane, don mu ba kungiya bane, balle a ce to ai reshen ku na local government din mu su suka yi wannan, mu ba kungiya bane, ba mu da wani reshe, duk wanda zai laƙaba wa kanshi bin wannan tafarkin dole ne ya je wurin malaman da suka san abin ya koya, wanda kawai da zafin son abin da ra'ayi kawai zai je ya bi ya ta kwakyara jama'a, ba da yawun mu ba, ba wakiltan mu yake ba, shi ba reshen mu bane, mu ba reshen shi bane. Kuma
ka tokara da zai yi a wannan tafarkin ba za ta sa a ce mu mu janye daga kira daga manhajin salaf din ba. Ku kiyaye da kyau jama'a. Abinda muke cewa shi din ne bai tsaya ya koya ba, dan haka shi ne bai iya ba, dan haka shi ba salafi bane. An yi Malam Nasiruddin Al-Albani tambaya cewa kuna kira zuwa ga manhajin salafiyanci, ga wasu matasa can kun burge su, kun ba su sha'awa, su ma sun tafi kasashen su sun je suna yi, amma kuma al'amura ga yadda suke faruwa gare su, sai ya ce a wurin wa suka koya. Duk kwakyarar da suka yi ba a madadin mu ba, su ba wakilan mu bane, mu ma abin da muke cewa kenan. Amma manhajin salafiyanci shi dai jama'a kun ji sallama wa nafsi, sannan sai me, sannan sai bin Qur'ani da sunnah da ijma'i, sannan kuma sai tsayawa a fahimta abin da salafu din suka ce. To saboda yadda lokaci ya kure, zamu saurara anan, sai Allah ya kai mu gobe mu karasa waɗannan bayanai insha Allah, sa'annan zamu yi kokari a zo da su an yi photostat din su insha Allah, sa'annan kuma sai a ainihin tattauna wasu matsaloli waɗanda jama'a kuji duk waɗannan karatuttukan da muke to akan waɗannan abubuwa.